Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan Birnin Washington DC. Assalamu alaikum, barkamu da asuba. Da fatan an waye gari lafiya. Hadiza Kyari ce tare da Muhammad Hafiz Baballe. Da sunan abokan aiki. Muke kawo muku wannan shiri a yau Alhamis 23 ga watan Yuni na shekarar 2022. Kafin ku ci abubuwan da muke tafa da su ga kanan labarai.
Hukumomin Taliban sun ce wata girgizar kasa mai karfin gaske da ta faru a kudu maso gabashin kasar Afghanistan ta kashe sama da mutane 1,000 tare da jikkata wasu ɗaruruwa. Shugaban kasar Amurka Joe Biden ya yi kira ga matsar dokokin kasar a amince da dakatar da harajin man fetur na tarayya a tsawon watanni uku. Kungiyoyin malaman kasar Zimbabwe sun bi sabon ma'aikatan kiwon lafiya na kasar a wani yajin aiki da suke yi don neman a biya su da dalar Amurka maimakon kuɗin kasar wanda darajarsa ta faɗi.
Sanar labaran kenan. A cikin shirin za a ji cewa shugaba Buhari ya umarci jami'an tsaron Najeriya da su gaggauta tabbatar da 'yan ta'adda sun sako sauran fasinjojin jirgin kasan da suka rage a hannu bayan an sako 11 a makon jiya. Muna kuma da hira ta musamman tare da Ibrahim Kabir Masari da aka bada sunan shi a asirce a matsayin mataimakin dan takarar jam'iyyar APC da shugaban kasa Ahmed Bola Tinubu. Sannan alheri Grace Abdu za ta shigo mana da shirinta na domin iyali. Amma yanzu sai a kyara zama domin sauraron kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Hukumomin Taliban sun ce wata girgizar kasa mai karfin gaske da ta faru a kudu maso gabashin kasar Afghanistan ta kashe sama da mutane 1,000 tare da jikkata wasu ɗaruruwa. Ma'aikatan ceto sun ce akwai yiwuwar waɗanda suka mutu a girgizar kasar da ta faru da safiyar jiya Laraba ya ci gaba da ƙaruwa. Mataimakin ministan kula da ayyukan agaji na Taliban Maulawi Sharfuddin Muslim ya shaida a taron manema labarai a babban birnin kasar Kabul cewa yawancin barnar ta faru ne a lardunan kudu maso gabashin Paktika da Khost waɗanda ke kan iyaka da kasar Pakistan. Hukumar binciken yanayin kasa USGS ta Amurka ta ce girgizar kasar mai karfin maki 6.1 ta faru ne a kusan kilomita 40 daga babban birnin lardin Khost. 'Yan jaridu na yankin da shaidu sun ba da rahoton cewa adadin waɗanda suka mutu zai iya kai 2,500. Shugaban lardin Muhammad Amin ya shaida wa BOA cewa akalla mutane 1,000 ne suka mutu yayin da wasu 1,500 suka jikkata a wasu gundumomi na Paktika kaɗai. Jiya Laraba, shugaban kasar Amurka Joe Biden ya yi kira ga matsar dokokin kasar da su amince da dakatar da harajin man fetur na tarayya na tsawon watanni uku, wanda zai fara daga watan Yuni zuwa Satumba don taimakawa masu amfani da shi shawo kan tsadar rayuwa a Amurka. Harajin na senti 18 kan kowane galan na man fetur, wanda ya kara sama da $2 ga farashi idan za ka cika mota mai cin galan 15 a gidajen mai, za kuma rage harajin senti 24 kan kowane galan na man diesel. Rage harajin idan majalisa ta zartar da shi, lamarin da ba tabbas zai kasance da garje rage hawa farashin kayayyaki da kashi 8.6 cikin 100 da aka gani a watan Mayu daga shekara guda da ta gabata, karuwa mafi sauri cikin shekaru 40 da suka gabata. Tsadan man fetur ya haifar da kaso mafi girma na hawan kayayyakin masarufi, amma farashin abinci, hayar gidaje, farashin jirgin sama da sauran abubuwa da yawa sun yi tsada fiye da shekara guda da ta gabata. Ko da yake ba rangwame ne mai girma ba, Biden ya ce dakatar da harajin man fetur ɗin na tarayya na ɗan ƙaramin lokaci zai iya baiwa iyalai Amurkawa su ɗan numfasa kaɗan. Jami'an kiwon lafiya a Amurka sun faɗa jiya Laraba cewa kusan ɗaya cikin 5 na Amurka manya da suka ba da rahoto kamuwa da cutar COVID-19 a baya har yanzu suna fama da alamomin COVID ɗin na dogon lokaci, bisa ga bayanan binciken da aka tattara a cikin makonni 2 farkon watan Yuni. Bayanan sun nuna cewa gaba ɗaya ɗaya cikin manya 13 a Amurka suna da alamomin cutar COVID-19 na tsawon watanni uku ko fiye bayan kamuwa da cutar ta farko, waɗanda ba su da shi kafin su harbu. Hukumar kula da cututtuka ta Amurka CDC ta yi nazarin bayanan da aka karba daga ranar 1 zuwa 13 ga watan Yuni wanda hukumar gidaya ta Amurka ta yi. Alamomin COVID-19 da suke dadewa sun kama daga gajiya, saurin bugun zuciya, gajeren numfashi, matsalolin fahimta, ciwo mai radadi, tabin hankali da kuma rashin kuzari suna iya zama masu rauni kuma suna iya daukan makonni ko watanni bayan mutum ya warke daga ainihin kamuwa da cutar ta farko. Wani binciken CDC kuma ya gano cewa matasa ta Yusuf yi dadewa da alamomin fiye da tsofaffi.
Kaɗan Hafiz zai sake dawowa da ƙarshen labarai. Kafin nan bari mu shiga fagen rahotanninmu. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya umarci jami'an tsaron Najeriya da su gaggauta tabbatar da 'yan ta'adda sun sako sauran fasinjojin jirgin ƙasa da suka rage a hannu bayan an sako 11 a makon jiya. Daga Abuja ga rahoton wakilinmu Umar Faruk Musa.
Da ƙarin haske da Malam Garba Shehu yayi wanda shine kakaki a fadar gwamnatin tarayyar Najeriya wanda tun farko shi ya sanya wa sanarwar da shugaba Buhari ya bada cewa a kubutar da wannan mutanen inda yake cewa
kasan an samu ci gaba a ƴan kwanakin nan da aka sako 11 daga cikin mutanen da aka rike da su waɗanda suka yi wannan kokari aka samu waɗannan mutane gwamnati ta yaba musu kuma tana ganin cewa alkawarin da aka yi musu cewa sun ansa ci yara ƙanana ke hannun jami'an tsaro su waɗannan ƴan ta'adda za su sako mutane da yawa ko kuma yawan da suka ci ba amma kada a fasa duk da cewa soja ba su aje makaman su ba a shige suke a fafata ta kai ga haka amma tunda shi ga hanya ta samu kuma akwai waɗanda aka samu su ƴan ta'adda suna tauraron su to amfani da wannan dama a gaggauta kammala yadda za a yi a fito da waɗannan mutane da suke hannunsu.
Amma babu wata hikima a soji ko a masu ƙawanya da waɗansu ƙwararru ke bada shawara ta yadda ba za a samu komai yana kai gare su ba su takura lokacin da watakila za su ba bori kayawo.
To wannan duk zai iya yiwuwa wasu sojoji su gaya maka wannan amma shin duk wani mataki da za ka ɗauka kada ka manta cewa wannan ƙoƙari da ake babu riba dangawowaki aka fito da su daga wannan wurare. Riba shi ne a samo su da ransu a fito da su. A yi haƙuri jama'a su ƙara da haƙuri. Gwamnati tana cikin damuwa a wannan lamari kuma ƙoƙarin duk da ake shi ne aka cewa an warware an dawo da su da ransu.
Kana ganin zai yiwu a ƙara sako waɗansu kwamandojinsu idan sun bukaci a yi hakan ganin shine ake ganin hanyar da suke bi domin a ci gaba da sako masu waɗanda ke mutanensu da ke hannun jami'an tsaron Najeriya?
Wallahi ba ni da labarin cewa sun yi wannan bukata da kake magana. Amma idan ma sun yi ta ba Garba Shehu ne zai ba da amsa ga wannan ba.
A waje ɗaya na tuntuɓi wani tsohon hafsan soji wato Janar Ibrahim Sani domin in ji irin dabaru ko hikimomin jami'an tsaro za su yi amfani da su wurin kubutar da waɗannan fasinjojin.
Waɗannan mutanen ba aljanu ba ne kuma a wani waje suke kuma sannan in aka yi amfani da na'ura za a san inda suke kuma za a iya yi wajen nan ƙawanya a hana kowa fita daga wajen. Wani zubin abin yana bani mamaki ma ka ga cewa sun fito har sun yi bidiyo ga sararin samaniya ana gani amma a ce ba a gansu ba. Ko ba mu da abin da ya kamata wannan na'ura ko kuma technology da ake faɗa ya kamata a ce mun samu wani haɗin gwiwa wanda duk inda suka fito suna magana nan za mu gansu kuma za mu san inda suke.
To amma a yanzu babu alamar za a iya amfani da ƙarfi ko irin wannan hikimar tunda mutanen nan 11 da suka saki ma an ce wasu nasu ne aka saki suka ba da wannan a musanya.
Akwai abin da ake kira kamar yaƙin sukuru yanda suke yi. Tilasta mun yi irinsa ba sai an shiga musu da ƙarfi ba. Akwai abin da ake cewa a Turance constructive engagement sai a yi engaging da su ga shi sun sa ga abin da suke so ga abin da suke so ga abin da suke so sai a kusa matakin da ya kamata.
Umar Faruk Musa mura Amurka a Abuja Najeriya.
A gaida Umar Faruk Musa Har yanzu dai kuna tare ne da Sashin Hausa na murya Amurka daga nan Birnin Washington DC. Yanzu ga Hafiz dauke da kashi na biyu na labaran duniya.
Kungiyoyin malaman kasar Zimbabwe sun bi sabon ma'aikatan kiwon lafiya na kasar a wani yajin aiki da suke yi don neman a biya su da dalar Amurka maimakon kuɗin kasar wanda darajarsa ta fadi. Yawancin ma'aikatan gwamnatin Zimbabwe suna samun kusan dala 55 a wata, kashi 10 cikin 100 na abin da suke samu da. Ta ranar Litinin da ta gabata, likitoci da ma'aikatan jinya a asibitocin gwamnatin Zimbabwe suka tsunduma yajin aiki. Inda wasu ke rera waka a wuraren ayyukansu. Ma'aikatan dai suna neman gwamnati da ta sake nazari kan albashinsu, wanda a wasu lokuta bai kai dala 25 a wata ba. 'Yan kasar Zimbabwe da dama sun hau kafafen sada zumunta na zamani suna sukar shugaban kasar Mnangagwa, wanda suka ce abin da yake yi na kula da ma'aikata daidai yake da abin da shugaban mulkin mallaka na ƙarshe Margai Ian Smith yayi. A jiya Laraba, kasar Ecuador ta ji kawo ƙarshen dokar ta ɓaci, kana ta ce har yanzu ba ga 'yan sanda 18 ba, bayan har masu zanga-zanga da 'yan asalin kasar suka kai kan ofishin 'yan sanda a yankin gabashin Amazon. Mutane biyu ne suka mutu a zanga-zangar kwanaki 10, da ya sa gwamnati ta ayyana dokar ta ɓaci a ma'aikatu 6 daga cikin 24 na kasar Ecuador, biyo bayan wani kazamin faɗa tsakanin masu zanga-zangar da jami'an tsaro. Kimanin fararen hula 90 da jami'an tsaro 100 ne suka jikkata sakamakon arangamar, yayin da ministan cikin gida na kasar ya ce jami'ai 18 sun ɓace bayan harin da aka kai a birnin Pio na Amazon. Patrico Carrillo ya ce wasu jami'ai 6 sun samu munanan raunuka, yayin da masu zanga-zanga suka tsare wasu 3. Gwamnatin kasar ta sanar a daren ranar Talata cewa wani mai zanga-zanga kuma ya mutu a harin da aka kai a garin Pio, wanda ya kai tafiyar sa'o'i 5 a mota kudu da Quito.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashin Hausa na murya Amurka a Birnin Washington DC. Kabir Masari, wanda aka bayyana mika sunansa ga hukumar zaɓe a matsayin mataimakin ɗan takarancin ƙiyar APC na shugaban ƙasa Ahmed Bola Tinubu, kusan sai ka ce ya tabbatar da batun da ake yi cewa riƙa muƙamin aka bashi. A wata hira ta musamman da sashin Hausa, Ibrahim Kabir Masari ya ce ya gamsu kuma yana alfahari da wannan riƙo koda na kwana ɗaya ne, kamar yadda ya shaida wa wakilinmu Nasiru Adamu Alhikaya.
Jam'iyyar da take mulki dan takararta na shugaban kasa yaga cewa a dukan cikin waɗannan mutanen ba dan kafa kowa ba, ba dan kai wani bane ba, sai dan shi bisa ga huddar da kuka yi da shi ya yadda yana da yakinin cewa kai mutum ne mai aminci, zaka iya taimaka mishi kuma zaka iya rike amana shi ya dauko ka ya saka a wannan matsayi. So babu abin da ba za mu ga mu Allah illa mu ce Allah mun gode, kuma Allah kada ka ba mu iko, kalla kada ka ara mana rana mu ci amana wanda ya dadamu wanda ya ba mu amana ko da sakan dai ce.
Alhaji Ibrahim, tunda aka nada ka wannan mugami ko aka baka wannan damar, ake cewa kawai an bada ajiyar kujeran ne a wajenka, akwai wanda nan gaba za a zo a sauya a sa sunansa wanda ake so?
To ai ita ajiya ma ai mai aminci ake ba, tunda baka daukar kayanka ka ba barawo da ajiya kayanka, saboda haka an ma misali ajiya ce ta ai wani rige san Ibrahim Masari, sai mu Allah godiya Allah ya sanya cewa Ibrahim Masarin nan ka tuna ba wanda ya bani ajiyar nan yana can karken kasar Najeriya ta yamma, ni kuma ina karken kasar Najeriya ta arewa, kuma harshen mu ba iri ɗaya bane ba. Yaga cewa Ibrahim Masarin nan mutum ne wanda yake ganin cewa ya isa a bashi ajiya. To ka ko in ma har hakan ne kamata ya yi, duk wanda ke kauna ta sai ya gode ma Allah kuma ya ƙara jinjina ma wannan bawan Allah kan cewar ya yarda da ni cewar ni mai amana ne zan iya rike mashi amana.
yawa to in haka ne kuma wannan fa ya nuna yadda siyasar Najeriya ta juya ana magana idan dan takara musulmi ne ya sa mataimakin sa Krista in ma Krista ne ya sa mataimakin musulmi amma APC da alamun kuna so ku yi gefe ɗaya ma'ana musulmi da musulmi
babu shakka jami'ar APC insha Allah za ta yi dan takara masu addini ɗaya Najeriya nan fa da Allah ya ha sa mu kawai gari mu ga mu a cikin ta yanzu abin da take bukata ba magana addini bane ba magana wane ne wanda ke da amincin da zai iya ko ku wane ne wanda da ya taba yi an gani kuma yana da ingancin da zai iya shugabantar kasar da muke ciki
Ibrahim Kabir Masari kenan a hirar shi da wakilin mu Nasiru Adamu Alhikaya Masauraro kada a manta wannan shiri na zuwa muku ne daga nan Birni Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31 a jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 baya ga haka a koda yake ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com muryaamerica.com ko kuma sashinhausa.com yanzu kuma sai shirin mu na gaba
ya Allah ya Allah na huka Allah ni kai ne na roka baro ki ka sauka mai ba ku ga maha tambaya ni ke da ku ga maha tambaya ni ke da menene duniya menene dadin duniya menene duniya menene dadin duniya
Masu saurare assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin domin iyali alheri Grace Abduce ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya kafin mu sallama da ƴan majalisar dokokin jamhuriyar Niger Nana Jibi Haruna Mati da ta bakunci shirin ta bayyana wa wakil musulmin mu na Barma yadda ɗabi'u da zamani ya kawo ke tasiri a rayuwar matasa da kuma aikata ayyukan asha kamar yadda take cewa
tunda tunani sun koma wani bangare ba inda ya kamata su koma ba to za a shiga matsala ka sani yanzu-yanzun nan na hito daga wani taro wanda shi taron yana magana ne akan dama da ya kamata a ba matasa a lokacin da suka tsinci kansu na halin suna so su sadu da juna ko wani abu kage a matsayin mu na ɗan Niger kuma musulmi wani abu ne wanda hankali bai dauka musamman ni mahaifiya zan ci to ya za a samu mutane masu hankali haka wanda sun san yadda al'adun mu suke yanda addinin mu yake a ce kuma wai an tashi su suna ba matasa damar su sadu da junan su ba cikin hanyar da addinin mu ko al'adar mu ta dace da ita ta yarda da ita ba har ma suna ba su kariya akan wannan to ai mutane ne masu hankali kuma nayi musu wannan zatan alkhairi kuma na san da cewa sun dawo daga wani karatu ne na al'umma wanda har ta cilasta su suka shiga cikin irin wannan ko ta cilasta suka dauki wannan matakin cewa to an kai wani hali wanda ko ku kare su ne ku si abin da suka ga dama to kaga bangaren kuma in aka dauka ai in na sanyo da wannan hwadawa dan yana ciki na cewa al'umman mu ana iya kare ta daga wannan hwadan matsuwa an gama abu biyu ban san yadda zan gayin kalamman da Hausa zaka taimaka mini ba sai an matasan mu an dauki bangare biyu na rayuwar su an yi aiki da shi da instruction da education
tarbiya da hanyar samar da ilimi
to in dai har tarbiyar su da hanyar samar da ilimin su ba su tahiya tare ba kenan da masu ba da tarbiya da masu ba da ilimi ba su gama karfi da karfe ba ai tahiya tare al'umma ba inda zaka tafiya basu an kuna gane bangaren canjin yanayi na irin yaya kamata yaran mu su wannan abun mutane su ji cewa ba za su iya yin shi ba tunda a da mutanen da ba su iya yin abun da mu yaran yanzu suke iya yi kun gane to dole sai da mai bada ilimi da mai bada tarbiya sun gama karfi da karfi za ku ga cewa mai bada ilimi ya waye maka kai akan haka nan shi kuma mai bada tarbiya ya azaka bisa kan hanyar da zaka bi ka ci gaba da koko ka aiwatar da ilimin da ka samu da sauransu kusan shine irin abin da ya kamata a ce an dauka na tsaro na kiyayewa ko na kare al'umma insha Allah dangance da irin abubuwan da take fuskanta
Hajiya kina ɗaya daga cikin mata ƴan majalisar dokokin ƙasa a jamhuriyar Niger menene ku mata ƴan majalisa kuke yi a yau domin samar da kariya ga mata daga wannan mummunar dabi'a ta fade dake kokarin samun gindin zama.
To alhamdulillah cikin dai har yanzu alal misali yau ina a matsayin na ɗan majalisa muna da kusan shekara 1 da wata 2 zuwa 3 da muka samu zama a majalisar Niger wanda kusan dai takameme har yanzu ba mu taba cin karo da wata doka da ta zo mana ba da irin wa'annan matsaloli da sauran su ko da yake mun sani ba a rasawa kuma Allah dai ya kiyaye amma wani abu ne wanda iyaye ke iya samun mu abin da nake so a gane zan magana ne a dunkula akan haƙƙin mata a Niger wanda shin kamun ma akanan me ya kamata a ce mun yi tanadi dan kare mata a Niger mai saurare na abin da nake so ya gane ina son ya gane cewa in akwai abin da yau ake ma duniya ƙarya da shi a Niger babu kamar haƙƙin mata saboda ina ƙara maimaitawa ƙarya yaudaran duk kowa ma wane ne adakwai ake yi akan haƙƙin mace a Niger me yasa nace yaudara ne tabbas wasu abubuwa ne guda biyu da ya kamata har yau mu kula da su akan rayuwar iya mace wanda an kiyarda a aza su bisa teburi guda saboda ai karatun su tattare Niger tabbas an ce ita bi ma'ana gwamnati ba ta da addini ita kowa yazo za ta aiki da shi sannan kuma kana da addini baka da addini ita abokiyar aikin kowa ina kin san cewa shi za a ce malaisite kinan menene abun yi a ɗebi wannan laisite din tare da cewa a kiyaye mu ba masu ku sa mana tunda addinin ku in bula ne ku sa mana bula a kayan mu ko in jani ku sa mana jan za mu tsaya a haka amma muna kiyayewa muna kare haƙoƙinku a matsayin ku da waɗanda muke shugabanci to kowancan addinin mai kwara biyu kowancan mai addinin mai gumiya 9-8 su duka suna da tsari wanda mace kamata a ce an fito da ita ciki na kare iya hakin iya mace ta yaya za a zubuda shi a zuba wani abu kuma ana so a tafi daidai biyuwa dan mi ba a taba zauna a saurare su ba kai ku kawo takardun ku na irin aqida da ku ita addini mu gami tace okay nan tace kaza nan tace kaza nan tace kaza sai a zauna da wannan kundi na kare haƙƙin iya mace da duniya take da shi a ga cewa menene bambancin su wane yi dadi wane yi nauyi wane yi ma'ana za mu dauka saboda mu aiwatar al'umman nan a samu lafiya shi ake ta zuwa da wasu shawarwari ana zuwa ana dawowa ana tunka ne ana warwarewa kenan a matsayin mu na ɗan majalisa lokaci yayi na mu zauna a yi magana ta gaskiya akan lamarin da ko halin da iya mace musu iya mace Niger ta shiga wanda mu kadai ya kamata mu fito da kunkundi wanda ke daidai da aqidar dan Niger fahimta dan Niger addinin dan Niger al'adun dan Niger wanda namu ne kiran da nake yi da babban murya ma gwamnati ba magana fadi ba wannan da tana neman ta zama zance actuality wani abu ne wanda Allah ya kiyaye muke yawan shi kwanakin nan da sauran su shine cewa Niger kashi 52 cikin 100 mata ne kenan wannan ya nuna cewa murin jayi yawa a cikin al'umma in har gwamnati tana son ta yi maganan za ta yaki da kaza ga sirri a al'umma irin tamu duk lokacin da za a yaki aka gama da mata a yaki abun to sai an ci mishi nasara in dai har akwai fahimta tsakanin gwamnatin mu da mu a matsayin mu na sari ya ta irin cewa yar kasa in muka gamu da gwamnati irin agajin da take so ta ba mu in har an gama da yardan mu an gama da fahimtar mu to insha Allah muna iya zama mata makamman yaki wanda zata kamawa bangaren a tarbiyantar da al'umma bangaren a isar da sako bangaren da a waye kai da sauran su kenan kiran da nake yi insha Allah ga gwamnati shine cewa ya zama dole ne mu bar yaudarar kanmu da kanmu lokaci yayi a 2022 ko da yake mun ji sakon shugaban kasa kuma in mai hangen nesa da dogon tunani yana iya fahimta shi tabbas amma sakon da ya bada a dunkule da irin amsar da ya samu ta al'umma ya kamata a ce ya tada mishi hankali ya gane cewa akwai malati cikin wayewa al'umma kuma wanda haƙƙin su ne a zamuna a fayyace musu kankan a tarbiyantar da su a basu labari saboda ba a iya yin yaƙin na a hidda su daga cikin kingin da suke kuntin da suke ita al'umma take in ba a kama tare da ita ba kamar kana ma wani mutun yaki ne amma shi bai gane cewa titan shi kake ba kenan in ba a gama da karfin shi ko ba da hadin kan shi ba lalle bane a cimma nasara ga abun kenan kusa abun da dai muke ba gudun ko wanda muke ita ce cewa ko ko irin sakon da muke bada shine cewa lokaci ho yayi na a canja yanayi a canja tsari dangance da irin wannan al'amura da suka shafi rayuwa irin ta saduwa tsakanin mace da namiji rayuwa irin ta tarbiyya zuwa ga tarbiyyar da ake ba ko horon da ake ba yara irin tarbiyyar da ake ba mata da sauransu shine kawai nake ganin cewa haka zamu samu mahita in Allah ya yarda
nan kuma zamu sallama da bakuwar tamu dan majalisar dokokin jamhuriyar Niger Nana Jibi Haruna Mati kuma shugabar kungiyar kare haƙƙin mata da ake kira Darul Mar'a sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya nuna mana mu haska fitila tana rawar da mata suka taka a zaben fidda gwani na ƴan takarar da za su tsaya zaben shekara ta 2023 a Najeriya yanzu a madadin ƴan majalisar dokokin jamhuriyar Niger Nana Jibi Haruna Mati da wakilin mu Sulaiman Muni Barma da ya bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin sai kuma Jumbe Hamza da ya daidaita sautin shirin a madadin su duka alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherin sa kada ku manta za ku iya sake sauraron wannan shirin da kuma dukkan hirar da bakuwar tamu a shafin mu na internet voahausa.com idan kuka matsa shirye-shiryen mu da alheri
kai mata sune duniya sune dadin duniya mata sune duniya sune sarakan duniya komi dan su muke voah America
Zauren matasa don duba korafin matasa don gano bakin zare
kar mu zama ƴan daba muna bin in siyasa
shin matasa masu satar mutane ma na so a mutunta su ko kuwa haute gurin shawara
ba daukan ba filata ne ba komai bane rabi da lokacin da aka kera duniya a lokacin aka kera shi shi ma
ya illa tura ƴaƴan masu hannu da shuni ka dai makarantu masu inganci ne
ko wallahi su sani wa'annan da intellect da suke ko uwan wata ran sai sun zo sun sa su woho
menene woho zauren matasa na BOA zai rika zuwa muku duk mako daga nan sashen Hausa na muryar Amurka tare da ni Nasiru Adamu Ali Kaya ku kasance da muryar Amurka
da wannan kuma muka zo ga shirinmu na karshe wato labarai amma fa a takaice
hukumomin Taliban sun ce wata girgizar kasa mai karfin gaske da ta faru a kudu maso gabashin kasar Afghanistan ta kashe sama da mutane 1000 tare da jikkata wasu daruruwa Ma'aikatan ceto sun ce akwai yiwuwar waɗanda suka mutu a girgizar ƙasar da ta faru da safiyar jiya Laraba ya ci gaba da karuwa. Mataimakin ministan kula da ayyukan agaji na Taliban, Maulawi Sharfuddin Muslim, ya shaida a taron manema labarai a babban birnin ƙasar Kabul cewa yawancin ɓarnar ta faru ne a lardunan kudu maso gabashin Paktika da Khost, waɗanda ke kan iyaka da ƙasar Pakistan. Jiya Laraba Shugaban kasar Amurka Joe Biden ya yi kira ga mutuwar dokokin kasar da su amince da dakatar da harajin man fetur na tarayya na tsawon watanni 3 wanda zai fara daga watan Yuni zuwa Satumba don taimakawa masu amfani da shi shawo kan tsadar rayuwa a Amurka. Harajin na santi 18 kan kowane galan na man fetur wanda ya kara sama da $2 ga farashi idan za ka cika mota mai cin galan 15 a gidajen mai. Jami'an kiwon lafiya a Amurka sun faɗa jiya Laraba cewa kusan ɗaya cikin biyar na Amurka manya da suka ba da rahoto kamuwa da cutar COVID-19 a baya har yanzu suna fama da alamomin COVID ɗin na dogon lokaci bisa ga bayanan binciken da aka tattara a cikin makonni biyun farkon watan Yuni. Bayanan sun nuna cewa gaba ɗaya ɗaya cikin manya 13 a Amurka suna da alamomin cutar COVID-19 na tsawon watanni 3 ko fiye. Bayan kamuwa da cutar ta farko waɗanda ba su da shi kafin su harbu. Kungiyoyin malaman ƙasar Zimbabwe sun bi sabon ma'aikatan kiwon lafiya na ƙasar a wani yajin aiki da suke yi don neman a biya su da dala Amurka maimakon kuɗin ƙasar wanda darajarsa ta faɗi. Yawancin ma'aikatan gwamnatin Zimbabwe suna samun kusan dala 55 a wata. Kashi 10 cikin 100 na abin da suke samu da.
Ma sauraro baki ɗaya abin da ya sauka kenan a shirinmu na yanzu. Sai kuma an jima kaɗan da hantsi za mu sake shigowa da wani sabon shirin da ƙarfe 8 na safiyar yau. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Bakar.